بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم لتاتي سادوا a matsalacin Anas bin Malik a nan Bauchi, da mu da muke nan, da waɗanda suke nesa da suke jinmu ko za su ji mu daga baya. Muna ci gaba da yin karatu daga cikin littafin Umdatul Fiqh na Ibn Qudama al-Maqdisi, Allah ya yi rahama a gare shi. Yau 8 ga watan Zulqa'da shekara 1442, wanda kuma shine 19 ga watan 6 shekara ta 2021 miladiya. Wannan shine darasi na 170 daidai, kuma shine darasin da za mu cika karatu a cikin Kitabud Diyat. Babin da za mu karanta a yau shine babin ƙarshe a cikin Kitabud Diyat, wato babukan da suke tattare da hukunce-hukuncen biyan diya. Babin da za mu karanta a yau wani babi ne da yawa daga cikin hukunce-hukuncensa kamar baƙi ne a kan yadda mutane suka saba ji dangane da hukuncin biyan diya a kan harkar kisan kai. Wannan babi shi ne babul ƙasama. Abinda za mu ji a cikin wannan babi shi ne bayani a kan menene shari'ar musulunci ta tanada idan aka tsinci gawar mutum a tsakankanin mutanen da ake zargin su suka kashe shi, ko wani daga cikinsu ya kashe shi, amma ba a san wane ne takamaimayin kisan ba. Ana iya samun mutum da yake da adawa da wani domin ɓadda kama sai ya kashe shi, sai ya ɗauki gawar ya je ya jefa a inda yake nesa da inda shi yake, ko kuma ya ɗauki gawar ya ɓoye ta a inda da kyar za a same ta, ballantana a yi tunanin wane ne ya aikata kisan, ko kuma ya kashe mutum sai ɗauki gawarsa ya je ya jefa a kusa da gidan ko shagon ko gonar wani daban wanda baya da alaƙa da kisa. A gama iya bincike a kasa gano haƙiƙanin wanda ya yi kisan, saboda babu shaidu. Idan aka samu shaidu suka gani ko suka ji, suka bayar da shaida da ta tabbatar da wani ne ya yi kisa, ai kun san ba wata matsala, kowa ya san menene hukuncin. Idan akwai wannan, an sawwaƙawa alƙali ko hukuma wajen bincike, ko kuma jami'an tsaron da za su tabbatar da wanda ya yi kisan kafin su kai shi gaban hukuma ko gaban alƙali ya zartar masa da hukunci. To amma a irin nan sai aka kasa gane haƙiƙanin wanda ya kisan, saboda babu wanda ya ga lokacin da aka yi. Amma akwai wanda ake zargi, ko kuma akwai waɗanda ake zargi saboda unguwar da mutumin ya shiga. Dama akwai gaba tsakaninsu da shi wanda aka kashe, ko ɗan uwan wanda aka kashe ta fuskar ƙabila ko addini ko siyasa. Ana samun irin wannan? to wannan babi kamar ya warware yaya za a yi wajen wato abin nan ijra'at qada'iyya wato procedure na yanda za a yi har a fitar da wanda yayi wannan laifin kuma a hukunta shi ba shaida ko ɗaya da ya gani amma akwai zargi da tuhuma mai ƙarfi akan wane ko su wane to wannan babi zai faɗi yadda ake warware wannan matsala wannan babi shi ake ce masa babul qasama an fahimta wani da ɗaɗɗan tsari ne da tun lokacin jahiliya larabawa suke amfani da shi da addinin musulunci ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi amma ya mata gyare-gyare domin ya dace da tsari irin na shari'ar musulunci ana fahimta da kamar bangare na customary law na larabawan jahiliya Abdullahi dan Abbas ya rawaito a cikin Sahihul Bukhari cewa lokacin wato Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana matsayin community leader tun kafin a zo ga haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jahiliya sai aka kashe wani daga cikin Banu Hashim kaga kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabila ce mai tsada sai aka kashe wani sai ana zargin wani ne yayin kisan daga cikin wata kabila wadda suke adawa da kabilar Banu Hashim su Banu Hashim sai suka nuna dan yatsa suka ce wani ne yayin kisan aka ce ina hujja suka ce mu babu da hujja ta cewa wani ya gani amma muna da tabbacin wani ne kawai saboda dama akwai magana kaza kaza irin waɗannan abubuwa da ake ce circumstantial evidence wato ƙara'in da suke nuna alamar wani dama fa yana fakon zai taɓa wani a cikinmu amma dai yanzu ba a gani ba kuma ya zo ya dake kowa ma ya zo ya dake shi bai san wanda yake kisa ba sai suka ce mu Abdulmuttalib ya ce wani ne ya yi kisan nan su kuma suka ce ba mu muka yi kisan nan ba sai ya ce to in dai haka dai ku rantse mutum 50 daga cikin ku su zo su yi rantsuwa cewa ba shi dan kabilar su kun san larabawa suna da tsananin kabilanci sai da ba za su yarda su sallamar da ɗaya daga cikin su ba akwai haɗin kai mai ƙarfi ko yayi laifi sai an rufe laifi sai ce kowa daga cikin ku a samu mazaje waɗanda za su iya wato suna da alaƙa tsakanin su da wane ta fuskar dangantaka ta kabila su zo su yi rantsuwa mutum 50 cewa ba ku kuka kisa nan ba sai magana ta ƙare amma in ba a yi haka ba to sai kun biya shi kenan suka ce za mu rantse mu ba mu yi kisa ba wannan zai rantse har sai da aka samu mutum 48 a cikin nawa 50 dama 50 ake yi mutum 48 suka gama rantsuwarsu saura mutum biyun nan da aka ce su yi ɗaya daga cikinsu yaro ne matashi ɗaya kuma dattijo ne shi dattijon ya ce ni ba zan rantse ba akan abinda ban gani ba ban ji ba amma dai ina tare da ƴan uwana amma rantsuwa ce ba zan yi ba ai dama diya raƙumi 100 ne in aka tashi biya ko to ni ga kasona na diya raƙumi 2 a madadin rantsuwa ɗaya ni kaɗai a cikin mutum 50 ɗin nan a kan rantse ni na riga na ba da diya sai ba da raƙumi 2 sai aka karɓa a madadin rantsuwa ɗaya ke ɗaya na ƙarshe ɗin kuma sai uwarsa ta ce kai kai yaro ne karka yadda ka rantse rantsuwa ba abin wasa ba ne da Allah ake rantsuwa da yaro zai yi sai ta ce ba za ka rantse ba sai ta zo ta roƙa ta ce wannan yaro ne ba shi da wayo ku taimake ni a yafe mu rantsuwarsa a dawo da rantsuwar a kaina amma ni tun da mace ce ai ba zan iya rantsuwa ba sai zama an yafe maganar ta tabbata sai aka ce eh an mai da rantsuwar ta zama kanki an miki alfarma an yafe ta amma an kirga shi a ciki duk da ba sai ya rantse ba to wallahi saboda girma irin ta rantsuwa duk da cewa lokacin jahiliya ne fa amma da yake da sunan Allah suka rantse dukkan mutum 48 din suka mutu kafin baki ba ko daya a cikin su wanda ya biya raƙumi ne ya tsira yaron nan da bai rantse ba uwarsa ta tsira da shi to ashe rantsuwa da ake yi a babin kasama gaske ne tun da suna yi a lokacin jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar da shi shine abin da yanzu zamu zo mu ji menene hukunce-hukuncen da suke ciki kuma yaya sharuɗansa kafin ya tabbata a aiwatar da wannan tsari na kasama نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب القسامة روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف قال فتبرئكم اليهود بأيمان 50 منهم قالوا قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله فمتى وجد قتيل فدعا أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 وبرئ فإن نكلوا فعليهم الدية فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال ولا يقسمون على أكثر من واحد وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ
malam ya ce babul kasama babi dangane da kasama rawa sahl ibn abi hasma hadisi ne wanda sahl ibn abi hasma wa rafi ibn khadij da shi da rafi ibn khadij dukkan su sahabbai ne na manzon Allah صلى الله عليه وسلم سك رويتو أن محيصة شواني تجين صاحب بيدا أكي محيصة وعبد الله بن سهل بشيدا أبو كنسى عبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر سنت في دقى مدينة زوا wato nahiyar Khaybar fatafarraqa fil nakhl sai suka rabu a cikin gonar dabino wannan yayi ta nan wannan yayi ta nan sun je leburanci na neman aiki aikin cirani sun je sana'a domin neman wani abu فقتل عبد الله بن سهل sai aka kashe daya daga cikin su shine Abdullah ibn Sahl fatahabu al-yahuda bihi sai ɗan uwan Abdullah ibn Sahl da ɗan uwan Muhayyisa abokin tafiyarsa suka hadu suka kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tuhumar yahudawan Khaybar cewa su suka kashe Abdullahi ibn Sahl فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم سيئتي دسو تند باقى دشيدو يقسم 50 منكم على رجل منهم ذاكو يردم تم 50 دجتكم كسيرا سوا akan wani mutum daga cikin su cewa shi yayi kisan ku nuna wanda kuke zargi kuma ku rantse mutum 50 daya bayan daya a cikin ku cewa wani ne yayi kisan fayudfa'u bi rummatihi sai a ba ku shi wanda kuke tuhumar tunda an samu mutum 50 cikin ku sun rantse cewa shi yayi aika aikar sai a ba ku shi kacunkan dinsa a daure فقالوا سيدك أمسى دشوا أمر لم نشهده فكيف نحلف أبين باما نن أكي بمغني با ميران سوا أكي قال سيمن زان الله صلى الله عليه وسلم يقول إذن باقوا دتبتين دزيسا ميران سوا فتبرأكم يهود بأيمان 50 منهم تكون يرداء su fa yahudawa rantsuwar za ta koma kansu mutum 50 daga cikin su sai su yi rantsuwa sai su kukuta daga zargin ku qalu sai suka ce a amu mu yadda ba qaumun kufar mutane kafiran kuma mu yadda da rantsuwar su fa wadahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama min qibali sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya biya diyarsa shi daga aljihun gwamnati wannan shine karshen hadisin da shi malamin ya kawo sai ce fa mata guji da katil don haka bisa hasken wannan hadisi da kaji ya zama hukunci cewa duk lokacin da aka samu gawa na wani mutumin da aka kashe فدعا أولياؤه على رجل قتله سي ينقوان واندا أكا كشن سكا إدا أورشي و ونمتم لي يكشيشي وكانت بينهم عداوة كما أتكاننسو دشي متمن كو ينقوانسا كو غرينسو ko jama'arsa akwai adawa akwai gaba walau kuma an samu wata shubha da take nuna alamar da kamshin gaskiya a cikin zargin su kama kana bainal ansari wa ahli khaybar kamar yadda dama gaba take tsakanin mutanen madina musulmi da yahudawan khaybar dama an san akwai wannan gabar idan abun ya kai haka aqsamal awliya sai su ɗan uwan wanda aka kashe su yi rantsuwa ala wahidin minhu su yi rantsuwa akan mutum daya daga cikin su waɗancan da ake tuhuma 50 yaminan dai har rantsuwa 50 wanda haƙu da mahu sai su cancanci a ba su shi su kashe fa in lam yahlifu amma idan suka roke suka ki su rantse suka ce su ba za su rantse ba amma dai har yanzu suna zargi halafa almudda'a alaihi to shi wanda ake zargin shi sai ya rantse shi da kansa don ya kubutar da kansa 50 sai ya rantse sau 50 wa bari'a sai ya kubuta tunda waɗancan sun kisu rantse fa innaka lu idan wanda aka dawo da rantsuwa a kansa saboda zargin da ke kansa shi ma yace ba zai rantse ba fa alaihi muddiya to sai dai su biya diya فإن لم يحلف المدعون idan wadanda suka kawo kara suke zargin suka kisu rantse ولم يرضوا بيمين المدعى عليه kuma su ba su yarda da rantsuwar wanda suke zargin ba kamar yadda aka yi a cikin hadisin da muka karanta fadahul imamu min baitul mal to sai shugaba ya biya diyarsa daga asusun gwamnati wala yuqsimuna ala aktsara min wahid sai dai ba za a yarda su yi rantsuwa akan sama da mutum guda ba sai dai su zaɓi mutum ɗaya da suke zargi wa in lam yakun bainahum adawatun amma idan babu wata adawa gaba tsakaninsu wala laus kuma babu wata shubha da take nuna alamar kamshin gaskiyar zargin halafa almudda'a alayhi yaminan wahidatan to wanda ake zargin nan rantsuwa ɗaya kadai zai yi wa bari'a kuma ya kukusa an ji wannan hukuncin malam ya ce mana babul kasama babi akan alkasama abinda ake nufi da alkasama a yaren larabci shine al'aymanul mukarrara rantsuwa da aka yi ta maimaitawa shine alkasama sai ka yi kai ma ka yi a raba rantsuwa tsakaninku a ta yi shi ake ce alkasama saboda daga alkasam ne daga alkasam ne alkasam shine rantsuwa an gane lokacin da muka karanta kitabun kitabun nikah mun karanta babul qasmi in ka ji an ce alkasmu da iskanin nun da iskanin sin to shine rabon kwana tsakanin matan aure sama da daya amma in ka ji an ce alkasamu to shine rantsuwa an gane ko in kuma ka ji an ce alkismu shi kuma yanki na abu an gane ko don haka nan da yace alkasama yana nufi rantsuwa da wannan zai wannan ma yayi amma ai ta maimaitawa to abinda ake nufi da shi a nan shine abin nan al-aymanul mukarrara allati tuqaddamu inda tuhmatil qatl inda ake yin zargin cewa an yi kisa to sai ai ta yin rantsuwa saboda wato ayi a matsayin bayyana a matsayin hujja ta cewa wane ne ya yi kisan to kamar yadda muka ce ita alkasama babu wani dalili a kanta a cikin alkur'ani mai girma karara sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi da muka ji hadisi ne ingantacce imamu al-bukhari da muslim duka sun ruwaito kuma dukkan malamai sun yi ittifaki a kan shar'antuwar kasama sai dai ɗan kaɗan cikin malaman da suka yi shuzuli amma kusan umuman dukkan malamai sun yarda da kasama sai dai sun saba ne wajen mai kasama take tabbatarwa waɗansu kamar jumhurin malamai wanda ya haɗa da mazhaban imamu malik da mazhaban imamu shafi'i a da mazhabansa ta farko da kuma sabar imamu ahmad ibn hanbal da yanzu muka je a nan shine kasama tana tabbatar da abin da zai iya sa har a yi kisasi a kashe mutum sakamakon zargin ya yi kisa amma mazhabar imamu shafi'i ta biyu da imamu abu hanifa shine ba a iya kashe mutum da sunan kasama sai dai a biya diya amma suka ce karfinsa bai kai yadda za a iya kashe mutum a kai ba amma zancen da ya fi rinjaye shi ne wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce za ku rantse sannan a baku jininsa kaga wanda cewa za a iya kisa a kai inda ya tabbata sannan malamai sun ɗan yi nazari a kan cewa shin kasama ta yi daidai da kiyasi ko kuma ta saba da kiyasi bi ma'ana ta yi abin da ake ce shari'a saɓanin hankali ko kuma a'a ta yi shari'a ta yi daidai da hankali a akwatan shari'a ta yi daidai da hankalin an ce wanda ya kashe a kashe shi babu tunkacin shari'a sabanin hankali wanda ya kashe wani kuma shi ma an kashe shi an shari'a ta yi daidai da hankali ce sannan mutum biyu sun zo sun tabbatar da cewa wani ne ya yi kisa kuma an kashe wani wanda ma za ka ce shari'a ta yi daidai da hankali saboda ba mutum ɗaya ne ya zo ya ce ba mutum biyu ne kuma waɗanda ba a ji sun yi ƙarya ba kuma ba a zargin su da ƙarya kuma sun tabbatar da abin da ke nuna wato yankan hanzari da yankan shakka cewa wani ya yi kisa nan kowa ya yarda kaga wannan sai a kashe shi wannan shari'a ta yi daidai da hankali to amma in ba a same su ba sai aka samu wanda yana zargi ne zargin ne ya yi ƙarfi amma bai kai ya kini ba zarginsa ya kai galabatu zan kai wani zai rina kai wani ne kawai ya kisa nan har ya iya kaiwa ga yarantse wani ma yarantse a cikinsu su taru mutum 50 su rantse sai a iya kashe mutum akan wannan sai suka ce kai wannan shari'a ta bane hankali ne ya za a kashe mutum akan abin da wani bai gani ba a baku mutum ku kashe suka ce wannan ya saba da kiyasi kai dai tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi approving wannan hukunci to shi kenan mun yarda amma dai ya saba da hankali kuma da ba za ka yi imani da abin da hankalin kai baka da wanda bai baka bane don manzon Allah ya fita hankalin sallallahu alaihi wasallam sauran malamai suka ce a kasaba ta dace da hankali kasaba ta dace da hankali suka ce kun yarda cewa mutum biyu ba su rantse ba su ba da shaida cewa wani ya yi kisa saboda suna da gaskiya kuma a kashe shi ku ce ya dace da hankali yanzu a samu mutum ɗaya biyu uku huɗu biyar har guda 50 inda za su zo su faɗa kaɗai ba su rantse ba shi ba za ku yarda ba to ba a yarda ba sai aka ce su rantse kuma kafin su rantse sai da kotu da su mutane 'yan kallo suka tabbatar kai wannan nan da aka ciro ba zai rina saboda dama akwai gaba tsakaninsu da su waɗannan wanda gabar ta taɓa kaiwa an yi kisa a baya ana kuma ɗauki ɗaiɗai da farautar juna wani kuma ya yi satar ƙafa ya shiga unguwarsu an kashe kai wannan ai akwai alamu da suke tabbatar da lallai su suka kashe shi sannan bayan wannan kuma fa an samu wata shubha shine a daidai lokacin da aka kashe wani an sa kafin an hana kowa fita daga ƙarfe 7 amma an ga wani jami'an tsaro sun bi shi sun gan shi sun haska shi da toci aka biyo shi a guje ba a kama shi ya yi kisa ba kuna fahimta sai aka gan shi ya fito ta wata hanya aka bi shi ba a samu ba sai aka sai ya shiga wani gida aka zo aka gano cewa shi ne suka je suka same shi me yasa ka fita yace ba komai aka ɗan yi masa bulala aka sallame shi sai washe gari sai aka samu gawa a ta inda ya fito din kun gane magana akwai wanda ya gan shi ya kisa sai aka je aka kamo shi sai wasu suka ce can wane shi ya taɓa kashe wane ba ɗan uwansa suka ce sun yafe shi ne wanda suka yi faɗa da wane ranar kawai sai cire wuƙa akwai tsammanin wane dama zai iya kisa ko sannan an taɓa kama shi da makami da zai iya kisa aka ci tararsa ba a dai yi masa komai ba to yau kuma gashi an samu an yi kisa kuma ba kowa a waje sai shi a ranar kuma an ga yana haki a bare ba a ga yana kisa ba wannan shine laus kun fahimta ga laus ga kuma tuhuma saboda dama unguwarsu dama suna adawa da wannan kuma ana jin shi dama duk lokacin da fitina ta faru a kansu waɗanda yana ba za mu yafe ba kaga wannan an samu tuhuma kuma an samu laus to ɗan uwan wannan in suka zo su ce haba ba mu da hankali ne a ce wani ba shi ya ci sannan ba za ku rantse za ku yarda su rantse ko ba za su yarda ba za su yarda sai suka yarda suka rantse har mutum 50 yanzu ya kai a ce a hankali a kashe wani ko bai kai ba shi yasa suka ce wannan ya yi daidai da hankali ba shari'a saɓanin hankali ba ne an fahimta to wannan shine abinda malamai suka ce dangane da kasama don haka zancen da yafi dacewa shine kasama ta dace da hankali saboda idan babu kasama to za a samu rayukan mutane da yawa su sarwanta saboda in ka ce mai kisa ba wani mutumin da zai aikata laifi da zai yi kokarin wuya kar a ganshi kamar wanda zai yi kisa duk wani laifi da ake a duniya ba laifin da mutum ke kokarin sirri ya koye shi kamar kisan kai to mutane da yawa za su yi ta mutuwa ba a san wanda ya kashe ba kuma haka rayukan mutane za su yi ta tafiya sannan musamman da yake an ce in aka rasa wanda ya kashe an kasa ganewa karshen tafi gwamnati ne za ta biya ba shi kenan ba sai ta kashe mutane a ce karshen gwamnati ne za ta biya ba ruwanka amma idan mutum ya san da cewa ko da ba a gan shi ba fa za a yi amfani da circumstantial evidence a kamo nan a kamo can a hada a zo a hada da rantsuwa a kashe shi zai ji tsoron suna ko ba zai ji ba sannan in waɗancan ɗin suka ce kai mu dai abun bai kai mu rantsai ba amma dai gaskiya mu shi ne ba fa za a bar shi ya tafi ba shi ɗin sai ya rantsai sau 50 kaga inda babu kasama ai kuwa zai je ya kisa yanda ya ga dama in dai ana tuhumar ka to wanda yake tuhumar ka shi ya kasa rantsuwa to kai ba za a bar ka tafi ba kai sai ka rantsar in ka kasa rantsuwa to za a kashe ka an fahimta al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito a cikin sunan cewa lokacin khalifancin Umar ibn Abdul Aziz Allah ya rahama a gare shi sai ya tambayi wato shawara cewa shi fa gaskiya wannan kasama din nan gashi an kawo mata case akan kasama ba a samu wanda ya tabbatar da an yi kisa a ido ba wanda ya gani amma an ce a yi kasama shi fa gaskiya yana neman shawari ko dai a ajingire kasaman nan ne saboda kar a yi kuskure a kama mutumin da yake innocent a kashe shi wannan fa ya dake shi ya ce shi bai san wane ba sai kira al-Imam az-Zuhri Ibn Shihab ya ce maka kana da wani shawari akan ka ci gaba da kasama ko kar kai kasama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da kasama khalifofinsa guda hudu duk sun yi hukunci da kasama ka ce kana neman shawari ka jingina kasama sai dawo cikin hayyacin ta yace shikenan za a ci gaba kana tsammani kai wani hankalin da zai sa ka gane zaka kukutar da mutane saboda tsoron kar kai kuskure kenan in tsoron kar ai kuskure ne manzon Allah shi ne yake Abubakar da Umar da Uthman da Ali su ne suka yi Allah ya ƙara yarda gare su to wannan dai sai ya tabbatar da cewa kasama tana nan a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ɗaya ne daga cikin matakai na musulunci da shari'a ta tabbatar da shi domin ƙara tabbatar da matakai na kare rayukan mutane saboda ɓata gari domin idan aka bar al'amarin mutane ba tare da an tsananta irin haka ba to wasu da yawa haka za su tafi sannan kuma in ba ta wannan hanyar ba ba za a rinka rage kaifin gaba da take tsakanin mutane sakamakon ƙabilanci ko addini da zai iya sa a je a rinka yin wato a tarika loki ana kashe mutum a koye sannan a zauna a yi shiru a kasa gane wanda ya kashe shi a kusan irin wannan abu yana yawan faruwa tsakanin mu akwai waɗansu yankuna ko communities da mutum dan wannan ƙabila ko ma'abocin wannan addini da ita ya shiga ba no-go area ne in ko ya shiga shi kaɗansa ba inda akwai jami'an tsaro ba to an sha gani irinsa sun shiga ba su sake dawowa ba wanda aka yi sa'a shi ne za a samu gawarsa bayan watanni wanda ba a yi sa'a ba labarinsa ya yanke kenan haka za a kashe shi a je a koye ko a kona ko a binne ba za a sake gani ba to kasama ita ce take da abin da za ta tabbatar da tsaro a kan wannan shi yasa ba a yin ta a komi sai a harkar kisan kai kadai saboda babu wata jarima da mutum zai aikata a kan dan adam saboda kisan kai babin tuhumar wanda ya aikata laifi kaza ya da ya aikata dubban asama fatauci ne agun kwayoyi dina fiade wacece shaye shaye duk girman laifin mutum da kai ayi asama ba sai dai kisan kai duk saboda wato kokarin shari'ar musulunci na tabbatar da tsaron rayukan mutane kaga wannan ya nuna cewa fa ba yadda za a yi mutum ya mutu kawai ransa ya tafi a banza ko ba a gano wanda ya kashe shi ba sai an san yanda za a yi a ragewa ma'abotansa raɗaɗi ta yanda in aka rasa kwata-kwata gwamnati ita za ta biya diya tunda ita ce take da haƙƙin tsaron mutane a kanta yanzu inda ana amfani da shari'ar Allah a Najeriya da ƙasashenmu wanda musulmi suke da rinjaye a ce duk wanda aka kashe musu ɗan uwa ɗan fashi da makami waɗanda gwamnati ita ce za ta yaƙe su amma ta gaza ko kuma aka samu kuskure daga jami'anta an kashe wani a hanya amma an rasa wanda ya ci ba a kama ɓarayin ba wa ya kamata ya kamo su gwamnati ko irin waɗannan masu satar mutane sun saci mutane ya kasa tafiya sun kashe shi su sun tafi kuma an zo an samu gawar ko sun karɓi kuɗi kuma sun kashe shi ko ba a biya kuɗi ba sun kashe shi gwamnati ke da alhakin kamo su sai ba a samu an kamo su ba za ka ce za a rinƙa biyan diya duk wanda aka sace musu mutum za a biya su wannan diyar kuɗin da duk muka yi ta magana a bayan nan mutane za su samu sauƙi ko ba za su samu ba yanzu inda za a ce za a biya irin ƙauyuka ɗin nan da waɗansu an tada su ma gaba ɗaya daga ƙauyen sun bar wurin ba noma ba sana'a waɗansunsu daga cikin matasansu su ma sun zama 'yan ta'addan saboda rashin sana'a waɗansu su ma sun zama ɓarayin saboda da haka ne za su iya rayuwa su ma a bisa dole yanzu inda za a ce a tattaro irin waɗannan duka gwamnati ta biya su diya a kan waɗanda aka kashe musu za a yi maganin talauci ko ba za a yi ba to amma ƙarshenta za a sa kai ka biya kuɗin da ya kai kusan diyar kuma a kashe maka ɗan uwa ita kuma gwamnati a wani za ta ba da haƙuri da turanci a sa a faɗa ma a twitter cewa an ba ku haƙuri ba za a turo kowa ya zo ya gaishe ku ba shikenan gwamnati ta gama nata in ta yi ƙoƙari kenan fa ko sai an yi ɗaya biyu uku goma an kashe mutum ɗari sai gwamnati ta faɗa da turanci cewa ana ba ku haƙuri mutanen da suke kawai ba su ma san an yi ba saboda ba su san akwai twitter ba balle su san yaren twitter ba su san an yi wannan abin ba haka ne rayukan mutane suka zama to shari'ar musulunci wallahi babu wata shari'a da ta yi wa ɗan adam gata wajen kare ransa da cewa in an taɓa raikin kar a yi asara ta ko ta ina sai dai a tsora wa gwamnati asara ita ta biya babu wata shari'a da ta yi adalci wa ɗan adam kamar shari'ar musulunci yanzu inda mutane za su gane waɗanda suke hayaniya akan cewa shari'ar musulunci suna so a hana musamman ma kiristocin Najeriya wannan abun fa da aka sa cewa za a biya diya mun karanta cewa akwai diya akan mutumin da aka kashe ko da kirista ne a musulunci wannan maganar da ake faɗa har da su fa za a raba kuɗin da sunan shari'ar musulunci da za a ce a ɗauko kuɗi daga Central Bank of Nigeria ka zo ka yi signing a ce maka da sunan musulunci saboda manzon Allah ya ce a biya ka miliyan 50 saboda an kashe maka wani amma babu wata doka a duniya ko a cikin addininsu su da zai ce a biya ka irin wannan kuɗin saboda an kashe maka wani amma suna jin haushi saboda kawai in an ce an yi haka an yi promoting ɗin musulunci shine akan a yi mu riba mu da kai biyu mu samu amma kai ne ka ɗauki credit ɗin gara kowa ya asara wannan ai akwai wauta a ciki wallahi mu dai yana daga cikin abin da musulmi muke cewa in zai kai ai adalci ko da daga bible ne za a ɗauko hukuncin wallahi mun ce mun yarda tunda bible ya ce duk wanda ya aikata kisa shi ma a kashe shi to tunda mu ba qur'ani haka aka ce in an ga dama kar a ja ayan qur'anin a ja ayan bible din mu dai a kashe mu ba guda mu ba su ma fa a shari'ar su in ka sha giya za a maka hukunci in ka yi zina za a maka hukunci in ka yi sata za a maka hukunci kuma duka hukuncin irin namu ne amma tunda za a faɗi sunan mu sun ce a fasa duka mun kuma mun ce mun yadda a faɗi sunansu kai dai a yi hukuncin. Allah ya sa mu dace. To shi ne malam ya kawo hadisin nan na Sa'd ibn Abi Hatim. Wannan hadisin asalin da yana da tsayi. Malam ya kawo shi ne muftasara. Abinda ya faru shi ne bayan an yi yaƙin Khaibar. Ana fahimta? Kun san wannan adawa da ke tsakanin musulmi da Yahudawa, dama haka suke yi. To ko ya bayan yakin ko kuma kafin yakin. Sai ya zamana waɗansu musulmi guda biyu sun bar Madina saboda ba sana'a, ba samu sana'a ba za su je cirani na neman sana'a a ko'ina don neman abinci. Matasa ne sai suka tafi garin Khaibar. Suka je neman su yi ƙodago a biya su. Da shi Abdullahi ibn Sahl da abokin tafiyarsa Muhayyisa. Da suka je suka rabu, wanda ya je wancan gona, wanda ya je wancan gona, wanda ya zo ne mai ɗan'uwansa bai gani ba. Sai aka zo aka ba shi labari cewa gagawar ɗan'uwanka a can a kududdufi kaza. Ya je kawai sai aka samu gawan Abdullahi an kashe shi. Aka rasa kuma ba wanda ya kisa, kowa ya yi murus. Sai shi ya dawo gida. Sai ya tafi da ɗan uwan Abdullahi shine Abdurrahman ibn Sahl. Da kuma shi Muhayyisan ɗan uwansa shine Uwayyisa ɗan uwan Muhayyisa. Da sauran jama'a suka zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, an kashe maka wani mutum. Kaji. To da aka zo manzon Allah zai ji bayani. Sai shi Muhayyisa, tunda shine wanda suka tafi, amma akwai wanta Uwayyisa. Sai shi Muhayyisa ya zo zai magana, sai manzon Allah ce, kai yi ishu kabbir, yayanka ya fara magana. Ana fahimta? Yayanka yana nan kai ka fara magana. Sai yayansa ya ce, so ya Rasulullah, ɗan uwana ne Uwayyisa sun tafi tare da Abdullahi, ga abin da ya faru, ya zo mana da wannan. Sai manzon Allah ya dawo ga shi Abdullahi sai ya ce, to yi mana ƙarin bayani yanzu. Kuma da nuna maka yadda annabi yake koya wa sahabbai ladabin girmama na gaba. Kai da wanka kun je wuri ka bar wanka ya fara magana. Kuma ko wani abu ya taso in akwai wanda yake gaba da kai, to kai da sattin din wannan shekaru ko da shekara ɗaya ya fita, ka ga wane kawai da ƙane ai, to ballantana wanda ya haife ka, a ko menene ka girmama shi. Manzon Allah sun salama ce, kabbir, ka girmama na gaba, Shikenan sai ya yi bayani. Sai manzon Allah ce, to yanzu dai kuna zargin waye? Suka ce, muna zargin wani ne daga cikin Yahudawa. Sai ya ce, kuna da shaida? Suka ce, ba shaida. Sai ce, to fa in ba shaida sai dai a yi kasama. Menene kasama? Ya ce, da su mutum 50 ne za su yi rantsuwa. Suka ce, cak mu yi rantsuwa akan abin da ba ma nan, aka yi ƴan uwan kenan. Suka ce, aka yi abu a Khaibar, mu muna nan, mu wala ba za mu rantse ba. Amma mu dai sai an biya mu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to su Yahudawa ba za su rantse, in kuma ku rantse ba, akan cewa su ba su suka kashe shi ba. In suka kasa rantsuwa, to za a kama ɗaya daga cikinsu wanda kuke zargi. Amma in suka rantse, to magana ta ƙare. Sai suka ce, mu ba za mu yarda da rantsuwan arna ba. Ai za su iya rantsuwa akan ƙarya, in da musulmi ne da mun yarda, amma arna mu ba za mu yarda da rantsuwansu. Sai manzon Allah ya ce, to tunda kun yarda da rantsuwarsu, ko kuma kun ce ba za ku rantse ba, to ba sai an yi shari'ar ba, amma dai ɗan uwanku ba zai tafi a banza ba. Diyar ku rakumi 50 ni zan biya. Ya je neman sana'a ne na halal, ni na ƙarfafa kowa ya je neman sana'a, ya je garinsa ya je ya rasa, to ɗan uwansa su sai su ɗan samu ɗan abin da za a rage musu takaicin wannan abin. Talaucin da sanadiyarsa ya je nema, to za a yanke musu talaucin a ba su raƙumi 50. Sai manzon Allah ya biya daga kuɗin gwamnati. Wallahi ba wanda ya taɓa mutuwa a zamanin manzon Allah, sai manzon Allah ya shiru magana ta ƙare haka. Kawai kira ku ba ku hakuri, wallahi ba za a yi haka ba. Ya cire daga kuɗin gwamnati raƙumi 100 ba. Kaga ya sai Abdullahi ya zo da riba. To wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke. to shine malam yace duk lokacin da aka samu fa mata wujida kati duk lokacin da aka samu mutum gawarta an kashi daka kasama ba ta tabbatuwa sai in an samu gawa an riga an kashe gawa an gane ko sannan dole sai ya zama babu abin da yake tabbatarwa idan an samu wani ya ce ni ne to babin kasama muke yi ba za a koma can babin kisasi ne yadda ake tabbatar da shi ta hanyar me ta hanyar ikrari idan kuma shi wanda aka kashe shi da kansa ya ce wani ne kada riga an samu wanda za a kamo shi ko kuma an samu waɗansu sun gani kaga wancan ma duk an koma cikin babin wato isbatu abunna ya zama isbatu jarimatul qatli bil bayyina ko bi shahada to amma anan an rasa wanda zai faɗi cewa waye kashe ba gane ba akwai hanyoyi da ake iya gane mutum yayi kisa wanda hukuma ko kotu za ta iya wanda ba sai an je ga kasama ba idan an samu dama an yi su to ba za a je ga kasama ba mun karanta a baya cewa an samu wata yarinya wani ya hada kanta tsakanin duwatsu guda biyu ya kwankwasi sai aka kamo sai da aka zo da ita kafin ta cika ba za ta iya magana ta ce ga wanda ya yi kisan ba sai aka tambaye ta sai a ce wane ne ta ce sai haka wane ne sai haka wane ana ta kikirga mutanen da dada sai an zo an yi kasama a kansu wane ne sai haka shi ne sai haka ita cika kaga riga an gano sai aka kamo mutum kaga an samu sauki sai aka ce wance ta ce kai ka kashe ta ashe dama haka kake yi kaga shi kenan kawai sai ya ce shi ne irin wannan aka kamo ba za a ce wane kafin ya mutu ya bar wasiya cewa zai ka kashe shi ka yadda a'a to sai aka shi kenan sai ikrari cewa shi ne sai manzon Allah ya sa aka kashe shi kaga ba sai an kawo wani ya zo ya labada shaida nan ba za a zo kasama ba amma a irin wanda aka kasa gane yadda za a tabbatar shi ne za a yi kasama to shi ne malam yace fadda auliya'uhu ala rajul sai ɗan uwansa suka nuna wani ba a yin kasama ta hanyar ku zo ku ce an kashe shi ko ba ku san ba ku nuna wani ba a'a kasama inda ita za a yi to sai dai ku nuna wani in kuka zo ku ce mutum anonymous kawai ku dai an kashe muku mutum ko kuna tuhuman su wani ta yaya to dole ku samu wanda za ku yi bincike ku sauwaka wa hukuma cewa ga wanda kuke zargi ya muku kisa ana fahimta ko malam yace wa kanat bainahum adawa to amma ga sharudan fa kafin a yi kasama na farko sai kun nuna wanda kuke zargi na biyu sai ya zama na a tsakaninku da su dama akwai gaba da za ta iya kaiwa ga kisa amma kuna zaman lafiya da mutane ko ka zo ka tume su ka ce su suka maka kisa a yi rantsuwa ba za a yi ba sai dai a bi ta wata hanyar amma ban da kasama kuna fahimta ba a kasama ku gane wannan sai a tsakanin mutane da waɗanda akwai gaba a tsakaninsu walau kuma an samu wata shubha da take nuna alamar kamshin gaskiya an samu wata shubha tattare da mutum adawa da mutanen gaba daya laut da shi mutumin da ake zargi yayi kisa kun gane ma'anar laut ko shine malai yace kamar yadda aka samu tsakanin su mutanen Madina wanda aka kashe musu Abdullahi bin Sahal da Yahudawan Khaibar waɗanda su suka yi kisa kun san dama Yahudawan Khaibar ai ba lokaci ɗaya suka fara ba sun yi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wata mace ta masa sabbu a cikin nama kuma har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci to kaga dama an san su da irin wannan aika aika to shine malam sai yake cewa in an zo sai a zo sai a ce za a yi rantsuwa to ga yadda ake yi idan kuka zo sai ku nuna wanda kuke zargi sai ku je a gida ku yi meeting sai ku je ku zabo mutane masu hankalin cikin ku sai su zo su yi rantsuwa mutum 50 daya bayan daya maza daga cikin su tunda ba a kawo mace ta ba da shaida a cikin babin da zai iya kaiwa a tabarai ba a kawo yaro ya ba da shaida a duk hukuncin da zai sa a tabarai kuna fahimta dole sai namiji mai hankali baligi don haka kun tattara su duka to sai a zo sai a fara rantsuwa kowa zai yi rantsuwa guda daya a madadin kabilarsa saboda dama an zo an yi bayani kowa ya fahimta to aka yi wannan kun gama rantsuwar ku duka mutum 50 to dole a ba ku wannan mutum kawai a kashe shi saboda ba yadda za a yi mutum 50 su taru su yi ƙarya kuna fahimta mutum biyu da suka ba da shaida a da da ba a rantse ba suka ce sun gani aka yarda to ya kuma mutum 50 so rantse ya ce ba za a yarda ba da haka ba sai an tsaya ana ce to ku kun ji sun rantse su 50 ku fa a ba za a daine su ba gaba daya tunda suka rantse kawai to a ba su shi sai a kashe shi wa zai kashe shi hukuma za ta kashe shi kawai shi yake sa ba sai an ce shi ya rantse ya ce ba gaskiya bane ba za a dawo kansa ba sai idan su suka ce su ba za su rantse ba ko sun fara rantsuwa 30 suka yi sauran suka ce su ba za su yi ba ko kuma ba ta da adadin mutanen da suka kai 50 kuna fahimta to sai a dawo kanku ku da kuka ce ba ku yarda ba idan kun yarda kuka ce ya riga ya yi to an fita daga babin asama an koma can babin iqrar kar ku manta da wannan ana zuwa za a rantsa suka ce a inda ya mutu 50 so rantsa kawai ku bashi dama mun gaji da shi shi yayi shi kenan sai a je a kashe shi kaga an fita daga nan ba zai zama kasaba ba sai an yi rantsuwan nan su idan su suka ki so rantsa suka ce mu dai shi ne har yanzu muna tuhuma to tuhuman ba za ta kare ba sai a dawo kanku ku kuma sai a ce to sun ki so rantsa ku ku rantsa sau 50 mutum 50 a cikinku su rantse cewa ba shi yayi ba kaga ba za su yi da su rantse ba in akwai tuhuma kaga sai a ba da shi kawai a kashe ana fahimta idan kuma har suka rantse din mutum 50 to ya bara udamuhu shi kenan wannan ya tsira tunda waɗannan sun ki su rantse su al-mudda'u inda so rantse fa ba sai an dawo kan wannan an ce kuma ku rantse ba kar ku manta amma tun da su sun ki rantsuwa to ku yanzu ku rantse kuma kun ki ku rantse to ba ku da gaskiya sai a ba da shi sai a kashe ana fahimta ko idan da aka dawo kansu sai suka rantse magana ta kare gwamnati sai ta biya diya saboda su ba za a musu abinda sun kubutar da kansu a dora musu ba idan kuma suka kiran tsewa to sai a ce sai an kashe shi ko kuma a biya diya idan su masu yan uwan sun ce kawai a basu kuɗi a bar magana ana fahimta to shine malam a ƙarshe yace amma fa idan da aka zo sai aka samu a tsakanin su babu wannan adawar kun ga wannan ba kasama bace nake sharadi ɗaya bai cika ba ko ko ba a samu wata shubuha da take nuna alamar gaskiyar zancen ba nan ma kasama baka tabbata ba me za a yi to shi wannan rantsuwa ɗaya kawai zai yi shi wanda ake tuhumarta saboda me yasa an koma maganar lakinil bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kawo ƙara shi zai kawo hujja idan bai da hujja da zai tabbatar to wanda shi kuma aka yi ƙaransa shi kuma sai ya rantse to kaga yana rantsewa magana ta ƙare wannan shi ne iya ƙarshen babin iya abinda malam ya faɗa sai wasu ƴan hukunce-hukunce kaɗan idan aka zo yin ƙasama an ce za a rantse har sau 50 yanzu ya halatta ka rantse akan abinda baka nan aka yi kuma baka gani ba baka ji ba kai dai kuna zargin wane kuma an ce a rantse sau 50 ya halatta ɗaya ya halatta ana yin rantsuwa akan abubuwa guda biyu ko al-yaqin ko kuma ghalabatul zan ba a nan ba kadai ku gane duk inda aka ce ka rantse idan kana ji da ƙarfinka cewa kana da gaskiya ya halatta ka rantse ko da baka da yaqini ba sai ana da yaqini kadai ake rantsuwa ba saboda kamar yadda ya tabbata a nan da wurare da yawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi rantsuwa duk da cewa babu yaqini. Kuna fahimta? Mutumin da yazo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na auka wa matata da rana a cikin Ramadan, sai Annabi ya ce za ka yi kafara, sai ya ce ni ba zan iya kafara ba, ya ce to za ka je ka ci da miskinai cikin, sai ya ce ba ni da shi, sai aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar dabino sai ya ɗauka ya ba shi, ya ce je ka ciyar da miskinai, sai ya ce wallahi duk garin nan ba wanda suka kai ni talauci. Annabi ya ce masa haba ya za ka rantse ka bi duk garin nan ka ga duk gidajen kowa? Me yasa mutumin ya rantse? Karfafa da tsonta shi haka yake tsammani, amma inda za a keke da keke tabbas ne zama da gaske ne. To in ka kai irin wannan kana iya rantsuwa. Kuna fahimta? Kaga Annabi ya ce kuskure kai baya za ka rantse? To a zo a yi bincike a gani. To ba a haka, in dai har ka kai galabatu zan aka ce ka rantse kai da ka rantse abinka. Kai dai malamai sun yi ijma'i cewa in ka san ƙarya kake karkaranci, sannan in ka san ba gaskiya ba ne karkaranci, wannan duk malamai sun yi ittifaki. Amma idan kana da ƙarfafa zaton cewa gaskiya ne karanci, kun fahimta? Ko da da kuskure Allah zai yafe maka ba zai kama ka ba, saboda ghalabatu dhanni tanzalu manzilatal yaqin. Ko gane wannan da kyau? Wannan ba a cikin babin kasama ba ko a ina ne. Ɗan uwanka dukan sun tafi a kaza, kuma ka ji bayani ka ji fast din ka wane kawai shi yayi, daga ji za ka iya rantsewa ko da baka gani ba, to wannan ya halatta ka iya rantsuwa. Kun fahimci wannan da kyau? Sannan kuma abu na ƙarshe shi ne mun ji cewa idan wato aka rasa duka magana ta gaza, to gwamnati ita za ta biya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya diyar wannan Abdullahi ibn Sahal. Wannan shi ne abinda lokaci ya bamu dama mu faɗa dangane da babin asaba, abinda ya zama daidai a cikin darasin. Allah ya bamu lada kusure, kuma Allah ya fi mana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.